This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙara rincabewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Gwamnatin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su 10,000 da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa a ƙasar.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun ce ‘yan bindiga na ci gaba da kaiwa garuruwan hari don kusan a duk rana sai sun binne gawar mutanen da ‘yan bindigar suka kashe.
An taɓa kashe mana mutum 55 rana ɗaya. Da zuwa yin wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum 4 mutum 5. Abin da kuma muke so ta mana su zo ta ije mana soja a Ɗinki, sai ije mana soja a Gwada, sai ije mana soja a Bina, sai ije mana soja a Tudun Amada, sai ije mana soja a Wuzata saboda mutanen su ba su mutuwa.
Alhaji Ɗayyabu Kerawa kenan, wani mazaunin yankin. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da matakin da ƙasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko CEDEAO. Amma kafin nan, yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6 a matsayin azatubalin farko na ganin an ma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin ƙalubale iri-iri da suka hada da haramar da Isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa kudancin Gaza da take-taken bala'in matsalar jin ƙai da ke shirin afkawa Falasɗinawa farar hula. Biden, wanda ya riƙa nuna jan ido ga Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu bisa kunnen uwar shegu da yake yi da shawarwarin na Biden, ya ce Amurka na aiki tare da ƙawayenta a yankin domin cimma yarjejeniyar dakatar da faɗan yadda za a samu sakin wanda aka yi garkuwa da su a Gaza da kuma shigar da ƙarin taimakon jin ƙai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙara rincabewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, inda a cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya yi Allah wade da faɗan da 'yan tawayen M23 suka ƙaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta M23, wanda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta Congo. Ƙasar ta Congo da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen yammaci sun ce ruwan da ke marawa 'yan tawayen baya domin dabarar ƙwalƙwalar ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙasar ta Congo, wani zargi da Kigali ta ƙaryata. Mambobin majalisar da suka yi zama a jiya Litinin domin tattauna lamarin sun jaddada yin Allah wade da dukkan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke cin karansu ba babbaka a ƙasar. Gwamnatin Jamhuriyar Tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya Litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su 10,000 da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa sama da shekaru 10 bayan ɓarkewar yakin basasar ƙasar. Ministar Ma'aikatar Iyali da Jinsi ta ƙasar, Marte Karima, ta faɗa cikin wata sanarwa cewa har yanzu ana ɗaukar yara a matsayin sojojin faɗa, 'yan leƙen asiri, 'yan aiki, 'yan dafa abinci da ma yin amfani da su tamkar bayi wajen yin lalata da su, yayin da yara su 15,000 suka yi nasarar arcewa daga dakarun 'yan tawayen. Ta ce da dama tsoro ya riga ya shiga zukatansu ta yadda da wuya su iya komawa ga kintsatsiyar rayuwa. Tun a shekarar 2013 ne ƙasar mai ɗimbin arzikin ma'adanai talauci ya yi mata kanta ta rika fama da rikici lokacin da 'yan tawayen Seleka suka kwace iko suka kakkabe shugaban kasar a lokacin Francois Bozizé daga office. Majalisar Dinkin Duniya wadda ke gudanar da aikin tabbatar da zaman lafiya a kasar ta kiyasta cewa fadan ya laƙuma rayukan dubban mutane ya kuma daidaita sama da miliyan guda ko kashi 1.5 na al'ummar kasar. A shekarar 2019 dai aka cimma wata rijejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da kungiyoyi 14 masu rike da makamai, amma duk da haka tsugunnata shi bata kare ba a kasar. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tomadalla, kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu tabo bangaren rahotanninmu. Mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun koka kan karuwar hare-haren 'yan bindiga a yankin a kwanan nan, inda suka ce kusan a kullum sai an kashe musu mutane kuma a sace wasu don karɓar kuɗin fansa. Sun kuma sake yin kira ga gwamnati da ta ƙara ɗaukar matakan tsaro don kare rayukan al'ummar yankin. A gefe guda kuma masana harkokin tsaro na ganin cewa akwai abubuwan dubawa, musamman ganin yadda hare-haren ke karuwa a wasu yankunan jihar Kaduna. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'umomin garuruwan yammacin Zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanen su bai zama bakin komai ba a wurin 'yan bindigan da ke yawan kai musu hare-hare, saboda a kullun kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu. Alhaji ɗaya Bukerawa shi ya magana da yawun al'umomin yankin kuma ya ce a gaskiya fatura ta kai bango.
Yammacin Zaria gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa, addu'an duniya take nema. An taɓa kashe mana mutum 55 rana ɗaya. Yanzu a yi mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum 4 mutum 5. An kona dukiyar mutane, ana kallo a mota kasuwa ta je a garin an ije ta kafin gari waye, an kona motoci guda 3. Gidajen da sun kona a garin bai da adadi. Sun kwashi mutum 45, banda wannan bannin suka mai dabbobi da awakin su kwasa. Sun shiga garin Bina, sun tafi da mutum 30. Sun shiga garin Dinki, sun tafi da mutum 40. Sun kashe mutum 2 a garin. Tunin Ahmada sun kashe mutum 2. Sabon Gidan Ganye sun kashe ango da amarya an zo shigan daki.
Ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da.
Alhaji mutanen nan sun fi karfin mu. Barayin nan da suka shigo gwadan mutanen banda sun kai mutum 200. Sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan 9. Suna da wako suka dauki mutum 38.
Ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku?
Abinda gwamnati muke so ta mana ta zo ta eje mana soja a Dinki, ta eje mana soja a Gwada, ta eje mana soja a Bina, ta eje mana soja a Tudun Amada, ta eje mana soja a Uzata. Daga nan an tara gabashin Zari
kenan. Ai ba isassun sojojin da za a aje.
Mallam, jaji in aka diba kwata a jaji sai su ci wannan abin wallahi. Saboda mutanen su ba su son mutuwa.
Kafin yanzu dai an samu saukin hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna. Sai dai kuma ganin dawowar hararen ta sa masana harkokin tsaro irin su Manju Hayashin Komerita ya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura.
Ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar Sokoto ta dauka da jihar Katsina misali, da wannan ya sa su 'yan bindigan nan sun takura a wancan yankin, sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama. Wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a yi irin wannan abin a rika yin shi bai daya, domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidan wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe. Saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su hada kai su dau wannan mataki, kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai daya. To wannan lallai zai kare lagon su, sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wayannan mutane.
Kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawar hararen dai ya ci tura, saboda sakon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haduwa. Sai dai kuma gwamna Malam Obasanin jihar Kaduna ya taɓa shedawa manema labaru matakan da gwamnati ke ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar Kaduna.
Mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro, saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da dakatai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mutanenmu. Na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wannan zaman da muka da shi suka yadda cewa a kurare guda biyu a jihar Kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar Kaduna.
Hararen 'yan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa, saboda da dama al'umomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro, sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
A jiya Litinin mayakan Hutu da ke Yemen suka kai wani harin makami mai linzami a kan wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa wata tashar jirgin ruwan Iran, lamarin da ya janyo ‘yar matsala duk da bai ba wani ma’aikacin jirgin da ya ji rauni, cewar mahukunta. Harin da aka kai kan jirgin mai ɗauke da tutu tsibirin Marshall da kamfanin Girik na dafan kaya ta ruwa na Star Aris ke kula da shi, ya nuna irin faɗin hare-haren da ‘yan Hutun ke kaiwa a yanzu kan jiragen da suke kaikaita masu tafiya a kan kogin Bahar Maliya da yankin Gulf da hanyar ruwan Bab El Mandeb da ta yi musu mahaɗa. Jirgin na Star Aris da ya kasance babban mai mara baya da samar da makamai ga ‘yan Hutun a shekarun da suka kwashe suna gwamza yaƙi a Yemen, ya taso ne daga Brazil kan hanyar shi ta zuwa bandar Khomeini da ke Iran. Wani kamfanin samar da tsaro mai zaman kansa Abre ya bayyana cewa kamfanin da mai kamfanin na Star Aris yana yawan hurɗar da kwan kaya da ƙasar ta Iran. Don haka ne ma aka yi hasashen a wannan karan macen ya nufa. Abre ya ce kamfanin na Star Aris ya samu nakasu a wani gefe na jirgin. A ranar Litinin ma'aikatar shari'a ƙasar Farisa wato Iran ta ce wata kotun ƙasar ta yanke ma wani mutum hukuncin kisa bisa dalilin kisan wani sanannen mai shirya majige Dariush Maharuje da mai ɗakin shi a watan baya a gidansu da ke kusa da birnin Tehran. A watan Oktoban bara ne aka kashe Maharuje wanda ya tashi a ɓangaren shirya majige a ƙasar mai shekaru 83 a duniya da mai ɗakin shi Vahida Muhammadifa ta hanyar daɓa musu wuƙa a gidansu da ke Karaj arewa da babban birnin ƙasar ta Iran. Tun da farko babban mai shari'ar yankin Alborz Hussein Fazili Harikandi ya ce makashin wanda aka kama kwanaki kaɗan bayan ya kai harin tsohon ma'aikacin Maharuji ne, cewa kuma ya daɗe yana kullace da shi sakamakon wata sa'insa da suka yi akan kuɗi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma gefe guda, mu ba Aliyu Mustapha Sokoto wuri don ya gabatar da shirin Tsaka Mai Wuya.
Tsaka Mai Wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci da saduwa da kowa na sabon shiri na Tsaka Mai Wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Jamhuriyar Niger General Abdulrahman Tchiani ya ce bakin alƙalami ifa ya bushe dangane da maganar ficewar Niger din da Burkina Faso da Mali daga kungiyar nan ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS ko SADIAO.
Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari ‘yan ƙasarmu su kwana su tashi cikin barazana. Wannan kaɗai ya isa mu bar wagga kungiya. Wagga kungiya don muna cikinta, an hana abinci ya shigo, an katse muna wuta, an hana magani ya fito, an hana kuɗin na Niger mu yi unhwani da shi.
To mun ji ta bakin shugaban Niger, ‘yan Niger fa.
Sunana Rimanus Ibrahim, ina nan birnin Niamey, jamhuriyar Niger. Rotara in kasashen AUS, Niger da Burkina da Mali daga kungiyar SADIAO. Gaskiya mu sai mu ce wannan al'amarin ya gamshe mu, ya birge mu sosai, mun ji daɗin shi. Wallahi mun ji daɗin shi, saboda baka iya ganewa a ce yau a liƙe muna ƙoda a yanke muna huta. Muna shan wuya a zo a yi negosiya, a yi negosiya a samu matakan da an ka ɗauka bisa kan wannan al'amari, sai a ce kaza, ana ta dai ana ta sha muna rai. To yanzu dai da Al-Asim Goita da Abdulrahman Tchiani da na Burkina Ibrahim Traore da suka ɗauki matakai, gaskiya matakin gar sun ka ɗauka ya birge mu. Mun ji daɗin vraiment wanga ita daga SADIAO da sun kai.
Sunana dai Malam Malam Mahmud mai madara. Muna goyon bayan dai a sasan tare. Ba mu goyon bayan haka yar wannan fitar gada. Yanzu misali kamar akwai mutane wanda suke kasashen waje, to su wanda za su akwai an kasuwa masu fita, kenan dole su ma sai sun samu matsala. Hayya guda ce muke bukata a yi ko a nemi sulhu. Al'umma da dama suna cikin tagayyara.
Haka ne. to shirin yau ka cokan kan wannan batu ne na ficewar Niger, Mali da Burkina Faso daga ECOWAS.
Sai da yawo ko wanda bai nazari ya gane ƴan shatan Faransa ne, ƴan shatan Amerika ne. Kurum dai makoran ya rubuta ya ce mutunubu da Alassan Watara da Macky Sall da wani wani ne Talon da wani presidentin Ghana ga abin da muke so a yi mu Niger.
Eh wannan fita Mali da Niger da Burkina Faso cikin sai da yawo babban kuskure ne. Kuma wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa. Yanzu a taso a ce mu mun hita da cikin sai da yawo, in zan da Nigeria sai na zo nan Yamai na yi visa, in zan da hinan Kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da Nigeria, ka san da wannan.
To don tattauna wannan babban al'amari na ficewar wannan kasashe guda uku daga wannan babban kungiya ta tattalin arziki ta kasashen Afirka ta Yamma, wakilinmu na birnin Yamai Solomon Munibarma ya gayyato mana wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da su duka biyun ba wanda bai takarar shugaban kasa ba a can Niger. Ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intanet Kara Alhassan, kuma ga sule da bakin nasa.
President Tahir Gimba, bari mu fara da kai. Shin ya kake kallon matakin ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar Sediyawo?
Amma Sediyawo ko wanda bai nazari ya gane ƴan shatan Faransa ne, ƴan shatan Amerika ne. Kaga abin da ya waka ni Senegal, an yi juyin mulki na kwarar kula Senegal. To inda soji ne ya yi juyin mulki Senegal, da an ce kai an dakatar da Senegal an yi kaza an yi kaza. An kashe presidentin Chad a sa dan shi an kaso yi na anka dankala makaru shi daga ta tabbatar da shi. An ka dauki matakai gare mu waɗanda ba su ba shiri ba zato ba su cikin kundin tsarin Sediyawo, ba su cikin kundin tsarin Iyomuwa. Kurum dai makaru ya rubuta ya ce mutunubu da Alassan Watara da Macky Sall da wani wani ne Talon da wani presidentin Ghana ga abin da muke so a yi mu Niger. An ga yin mali shi.
To amma a ka'ida ta ce duk kasar da aka yi juyin mulki za ta fuskanci wasu matakai na ladabtarwa.
Ba su wuce uku ba.
Idan aka yi la'akari da protocol additional wato yarjejeniyoyi da aka ƙara sakawa hannu a 2000.
Ba su duk wannan ba su wuce ba. Ba su wuce matsayi uku ba. A dakatar da kasar cikin tare-taren da duk hukumomin tahiyyar da aka yi na Sediyawo. Amma ba a taba ta aluye banki ba, inda kana da hanyar kudin ka a ci aluye makashi sai masha Allah sai ran da wai ka komo kai demokrasiya. Demokrasiya mene ne demokrasiya? A raba kudi tsakanin wasu talaka su yi wasu arziki ko mene ne? Ai ba da abin demokrasiya ba ta gaskiya ba ce. Ni da annana ya takar shugaban kasa garin mu ni na amma gajen gari wani gaza ba ce nan duk wanda ya samu matsayi kasa inda fito na zaɓe bai yiwa a ce ya kada kure-kure shi ma ba ta fito ba. To ita ce wannan demokrasiya. Haram ta ce demokrasiyar tasu abu ne tsara sun tura sun ga kamun na saboda rabuwar kanun mutane a ce kowane sun zo ya tashi da ita shi daban, kowane ya tashi da waye daban, kowane gida akwai parti uku hudu biyar cikin gida cikin yari a guda shi ne take duniya a fita shi ne alheri a raba gari da su shi ne alheri fuska abin da yi da suke su wanda jagoranci ECOWAS kin waɗanda Faransa ta dandan bala ko ina ne ba wai mutane bane an gaza ba. Alhassan Watara ba zabe shi ba cikin tazarce shi ke tunubu haka. Macky Sall ga ta cikin rami tunubu haka duk a raba gari shi ake alheri kuma Allah ya bada ya ba mu sa kasar nan uku da mu hidda kanmu cikin wannan ruwan.
President Intanikar, kai ne ka fahimta ko kuma ya kake kallon wannan mataki na ficewar kasashen nan uku daga kungiyar ECOWAS?
Ni dai a nawara ayi wannan fita Mali da Niger da Burkina Faso cikin Sediyawo babban kuskure ne. Kuma wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa.
Menene, me yasa kake kiransa kuskure?
Dibogo gurmayar da aka yi aka zo aka kawo wannan Sediyawo saboda manufa menene? Ana son haɗin kan ƴan Afirka. To kenan wanga wucewar tasu kamar su sun ba da gudunmawarsu ga watsi ƙasashen Afirka, sun ba da gudunmawarsu ga rishin kawo haɗin kai na ƙasashen namu na Afirka. Banda wannan kuma ka san da wannan Sediyawo da kake shi, Sediyawo ina ne a Sediyawo? kashi 75 na sai yawo Nigeria ne wa an Nigeria wa an Niger Nigeria da Niger kamar kasa guda ce kenan ka gani waɗanda suka yi zancen a hita daga cikin sai yawo ni ga nawo gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da kwakwalwa su ba mai sun yi aiki da zuciyarsu
to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata
kungiya ta sai yawo ta kauce da manufofin ta saboda wasu takunkumai da kansa ta kangama ba Niger na abinci na kudade na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai yawo ta taka dokar ta mai su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin kasar su saboda constitution ta kasa ta haramtar da kudeta ita kuma sai yawo da ta tashi musu hukunci ita ma ta darje dokar ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ce bai da laifi amma menene mahita asu azamna menene matsala su waɗanda da suka ce sun yata sai yawo suka yi mashawara
akwai alamun Nishar ana misali Nishar ana zargin sai yawo da kamar tana jan kafa ba ta da niyyar a zauna a yi sulhu ganin yadda a baya-bayan nan wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na riƙon ƙwarya ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin sai sabkanan ba na biyu sannan suka dawo suka ce a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji Prime Minister Lamin Zane na faɗa
to mun ji a jirgi ya lalace ko kaka akai ne ni makan mu adalci saboda ran da sai yawon ta ce za ta zo Nishar ai yara suka tafi ɗan wanga shinka Hassan Nicola Musalli su suka tafi suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari an zo za ka zo kai garin mutum ka zo a walakanta ka tiba da mun ba su son ai shirin ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawa da mun suna da manufofinsu daban kuma manufofin su ne a hita daga cikin sai da yawa shi wannan hitar da cikin sai da mutane su yi hankali su da kansu hukumomin su yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashi mulki da ƙarfi cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurɓatar da talaka saboda kaga sai da yawo yanzu a taso a ce mu mun hitar da cikin sai da yawo in zan da Nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan da hinan kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da Nigeria ka san da wannan yan Niger nawa adda kwai Cote d'Ivoire yanzu yan Niger waɗanda adda kwai Cote d'Ivoire sai sun dawo nan Niger sun yi passport sun yi visa su koma can
president Tahir Jumba wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da al'ummominsu za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan
to nan abin gani shi ne Sulaim sai an duda an kai sa'a ko a baya kaɗan dan dan kwana wanga ita duka da gane abin da ake ne menene mabuta ita sai da yawo ke da gani sojin sun ga juyin mulki sun tara a cikin ran da aka kawo ta ya ku ga wanki da kanshi na shi wani sanka don mili sata mai ba ne ya fa gidan shi sai da yawo kin nan ya ku ga wani Lagos aka kawo ta inda son su ake
ne a 1975
shi ma general ne mai juyin mulki sai kwanci a littana kanil na Niger Lamizana yana general na wata walta ta zan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
Kirku na Benin Unitaya kwanan ne shi ma a Unitaya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani wai mutane shirmin ya ke ta yi wa an ka tambaya an ka kawo ecos soji ne sun gaji mulki ko ina suna kasar kata ko ya zai da ya geshi a zuwa zama
amma suna cewa kamar da masu shi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya ne ma general ne da togo shi ma uban wanga president da nan to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ku kasa a numa kasar Niger da muje Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka hau ECOWAS da sunan babu to abin da ya samu shi ya fudda mu soja su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma soja masu gaji uku sun gozo gozo sun fi da mu za mu planning da tattalin arziki na gaskiya yau shi baka sai da aka buga kudin ka ba
baka san inda akan zancen shin sai dai wayen kadi ba faransanci community economic digital lafin dubos to ina economy shi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ayi kasashen nan ba su fita daga yomowa ba dake kula da harkokin
kudi saboda tana zuwa dole kuma ta zo
to a gaishe ku malamai mai tutu wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara kan batun ficewar wayannan muhimman kasashe guda uku na Sahel daga kungiyar ECOWAS idan Allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba mu ji shin meye tasirin ficewar wannan tasu kuma wace wahala za ta janyo musu ko kuma ta janyo wa makwabtansu sannan tunda sun yi ce ECOWAS ya magana zama cikin kungiyar nan ta kudade ta Africa ta yamma wato umuwa sannan zamu ji shin shugaban Najeriya Tinubu ya dau matakin da ya dauka matsayin shugaban Najeriya ne ko kuma matsayin shugaban ECOWAS ba da bayan haka wanda asara ko kuma walhalu ficewa wannan kasashe za ta janyo musu da su kansu makwabtan nasu musamman da yake wasu na cewa Najeriya ma ta fi shiga wahala fiye da Niger dangane da wannan abin da ke faruwa to sai mun dawo rana wato din yanzu kuma muna son mu yi godiya ga su baki namu Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kara Alhassan da shi kanshi wakilin namu na can Yamai Suleiman Muni Barma da ya haɗa mana hancin wannan muhawara kuma muka kawo muku ita a madadin su ne ne Aliyu Mustapha Sokoto da Washington huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wannan sakon
kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinta na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru wato karfe 3 agogon Ghana. Dan jin yadda gogaggun ƴan jarida za su tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Niger, Kamaru da Ghana. A sabon shirinmu na dandalin ƴan jarida. Kada a sha'afa. Ranar Lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru. Karfe 3 agogon Ghana. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannu.
To yanzu kuma ga Hawwa Sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya.
A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni 6. A matsayin azatubulin farko na ganin amma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin ƙalubale iri-iri da suka haɗa da haramar da Isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa a kudancin Gaza da take-taken bala'in matsalar jin ƙai da ke shirin afkawa Falasɗina farar hula. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu matuƙa da yadda rikici ke ƙararin caɓiya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, inda a cikin wata sanarwa a jiya Litinin ya yi Allah wadai da faɗan da 'yan tawayen M23 suka ƙaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta M23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta Congo.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Zakariya Yusuf na Dabo da sauran 'yan uwa da abokan arziki saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam Muhammad Bello wacce aka fi sani da yayan Mairo Takwarbai Zaria. Hajiya Maryam ta rasu ne a jiya Litinin tana da shekaru 76 a duniya. A yau Talata da karfe 11 na safe za a yi jana'izar ta a garin Makarfi da ke jihar Kaduna. Allah ya yi mata rahama, amen. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya mu Mr. Kelvin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.